Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Talata 10 ga watan Mayu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
To, dan takarar shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte, wanda aka fi sani da yawan barin baki, wanda hakan ya janyo masa yabo da suka, da bisa dukkan alamu shine ke kan lashe zaben na shugaban kasa da ake yi a kasar. Yau da safe ne aka kashe wani mutum, kana aka ji masu uku rauni a ta daba musu wuka a tashar jirgin kasa ta birnin Munich dake kasar Jamus. Kana yau ne wasu magadan gari biyu na kasar wanda suke bayyana a gaban kotun kasar Faransa, inda za a tuhumce su da laifin kan kuntatawa bil adama ta sanadin kashe-kashen da kare dangi da aka yi a can Rwanda.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan mata guda biyu 'yan kunan bakin wake sun tarwatsa kansu a jihar Arewa mai nisa da ke kasar Kamaru. Bayan haka za ku ji rahoto akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na fara gudanar da ayyuka a yankin Arewa maso gabashin Najeriya don tada kuma dan yankin. Sannan kuma za ku ji cewa ma'aikatan lafiyar jihar Borno ta karyata batun bullar cutar shan inna da aka ce an samu a garin Maiduguri. Bayan haka muna dauke da shirin noma wanda Halima Jumarau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Dan takarar shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte, wanda aka fi sani da yawan barin baki, wanda hakan ya janyo masa yabo da suka, ga bisa dukkan alamu shine ke kan lashe zaben shugaban kasar da ake yi a kasar a halin yanzu. Sakamakon da ba na hukuma ba, wanda wata cibiyar nazari ta yancocin Roman Katolika ke tattarawa, ya nuna cewa dan takarar dan shekaru 71 da haihuwa kuma tsohon magajin garin birnin Davao ya bada tazara mai yawan gaske ga abokan karawar tasa da suka hada da tsohon ministan harkokin cikin gida Mr. Ma Roxas da kuma Santa Grace Po. Daga cikin kashi 90 na daukacin kur'un da aka jefa, an bayyana cewa Duterte ya samu kusan kashi 39, yayin da Roxas ke biye mashi da kashi 23, sai Santa Po da take da kashi 22. Biyo bayan wannan adadin ne sa har Rox ya ce ya amince da nasar da Duterte ya samu, yana mai masa fatan alheri a lokacin wani taron manema labarai da ya kira yau. Haka ita ma Po ta bada kai buri ya hau, domin ita tun a daren jiya ma ne ta bada sanarwa cewa ta amince da nasar da Duterte ya samu, kuma za ta mutunta sakamakon, kana shirye take ta yi aiki da shi zaɓen shugaban ƙasar. Yau ne ake sa ran gwamnatin ta ƙasar Philippines ta fidda sakamakon zaɓe a hukumance.
Yau da safe ne aka kashe wani mutum, kana aka jima wasu mutane su uku rauni, ta daba musu wuka a tashar jirgin kasa ta birnin Munich dake kasar Jamus. Rundunar 'yan sandan ta ce an kama wani matashi bajamus dan shekaru 27 da haihuwa dangane da wannan harin, wanda aka aikata shi da misalin karfe 5 na safiyar yau Talata a garin Grafing, wanda yake kilomita 23 daga gabashin Munich. Kakakin 'yan sanda Hans Pina Kama ya ce kawai yanzu ba su iya tantance makasudin aikata wannan danyen aikin ba. 'Yan sanda sun ce suna kokarin tantance kalaman nasa, amma kafofin yada labarai na cikin gida sun faɗi cewa waɗanda aka yi abin a gabansu sun ce sun ji wannan mutumin ya yi kabara, alamun cewa musulmi ne mai tsatsauran ra'ayi. Jami'an sun ce ɗaya daga cikin waɗanda aka soka da wukan ɗan shekaru 50 da haihuwa ya mutu a asibiti daga baya sakamakon ciwon da ya samu lokacin wannan hari na wuka wanda aka yi masa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau ne wasu magadan gari biyu na ƙasar Rwanda suke bayyana gaban kotun ƙasar Faransa, inda za a tuhumce su da laifukan kuntatawa bil adama a sanadin kashe-kashen kare dangi da aka yi a can Rwanda a shekarar 1994. Waɗannan mutanen dai su ne Tite Barahirwa ɗan shekaru 64 da kuma Octavian Ingezi ɗan shekaru 58 da haihuwa. Ana zargin su da tara, wato takarwa kai tsaye wajen kisan ƴan kabilan Tutsi har su 2000 a lokacin da mutanen suka tafi neman mafaka a cikin wata coci dake gabashin Kobarondo a cikin watan Afrilu na shekarar 1994 din. Shaidun gani da ido sun ce sun ga lokacin da Barhira yake dauke da mashi a wajen gangami a filin kwallo inda ya kira domin a taru saboda gudanar da abin da ya kira aiki wanda ita ce wato alaman da ake amfani da ita wajen nema a kashe ƴan kabilar Tutsi a ranar 13 ga watan Afrilu din na shekarar 1994. Sai da duka tsofin magadan garin sun musanta wannan zargin. To sai dai idan har an tabbatar da wannan laifi a kansu za su iya fuskantar hukuncin zaman yari har abada. An shirya cewa za a naɗi wannan wato zaman kotu a faifan bidiyo domin adana tarihi. Ana sa ran shari'an zai ɗauki mako 8 ana yin sa, kuma ana kyautata zaton cewa mutane fiye da 100 ne da za su hada da waɗanda abin ya shafa da ƴan uwan waɗanda za su ba da shaida da za su halarci wannan zaman kotu a Faransa.
Madagun ƴan adawan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo Mais Katumbi ya shaida wa lauyoyi masu gabatar da ƙara a ƙasar cewa shi baya da niyyar tura gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ƙarfin tuwo. Katumbi, wanda tsohon gwamnan lardin Katanga ne mai arzikin ma'adinai, ya bayyana gaban masu gabatar da ƙara jiya Litinin domin amsa tambayoyi kan zarginsa da ake yi na cewa ya yi hayan sojan haya 'yan ƙasar waje. Gamu Mumba, ɗaya daga cikin lauyoyinsa, ya shaidawa masu gabatar da ƙara cewa Katumbi ya buƙaci ɗaya daga cikin kamfanonin da ke tafiyar da harkokin tsaro na ƙasar Amurka ne su aiko masa da ɗaya daga cikin jami'ansu domin ya bashi shawarwari akan harkokin tsaronsa, domin gwamnati ta janye masa masu tsaronsa a lokacin da ya bar jam'iyyar gwamnati ya koma jam'iyyar adawa. Sai dai Mumba ya shaidawa masu gabatar da ƙarar cewa Katumbi bai da masaniya cewa wanda kamfanin ya turo masa tsohon sojan Amurka ne.
Kasar Kamaru ta rufe kasuwannin kan iyakoki da ke arewacin kasar saboda yawan yunkurin da ake na kai hare-hare na ƙunar bakin wake a wuraren a cikin satin da ya gabata. Wakilin muryar Amurka da ke kasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindeza, ya rawaito jami'an yankin suna bayyana cewa 'yan banga sun taka rawar gani wajen ganin an daƙile ayyukan a sha a wannan yanki na kasar. Aladaji Dama, ɗan shekaru 42 da haihuwa, wanda shi ne shugaban 'yan banga da ke garin Makeri da ke bakin iyakar ƙasar, ya shaida wa sojoji cewa yanzu haka yana jin kamar ya kurmance bayan wata gagarumar ƙarar fashewar wani abu a wani masallaci lokacin da ake sallar safe jiya Litinin. Sai dai Malam Buba Garba, ɗaya daga cikin malaman yankin, ya ce ba wanda aka kashe a cikin masallatan da aka kai hari. Duk da haka ya ce 'yan banga sun kashe wani matashi da ba su saba ganinsa a masallacin ba ta harbinsa da kwali da baka. Gwamnan jihar Arewa Mai Nisa, mijin Yawa Bakari, ya ce 'yan ta'adda aƙalla 12 ne suka yi ƙoƙarin kai hare-haren ƙunar bakin wake a yankin a cikin makon da ya gabata. Ya kuma ce 'yan tsagerun suna tsallakowa ne daga Najeriya, kuma akwai aƙalla mutane 3 daga cikinsu da aka kashe a cikin makon da ya wuce.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga ƙasar Kamaru, inda a yammacin jiya wasu 'yan mata 'yan ƙuna baƙin wake su biyu suka tarwatsa kansu a wata kasuwa da ke garin Maka a jihar Arewa Mai Nisa a ƙasar Kapta, wato a ƙasar ta Kamaru. Sai dai babu wanda ya rasa ransa bayan ga 'yan matan su biyu. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
‘Yan ƙato da gora ne suka gano su, kuma suka fafare su nan take. Ɗaya ta fara kwance da marata ta tarwatsa kanta, haka zalika ita ma ta biyun. Da ta ga cewa ‘yar uwarta ta fashe, sai ta ari na kare. Nan ne sai ‘yan ƙato da gora suka dinga harbinta da kibau da bindiga irin gargajiya wanda ake kira dirinkange. Ita ma ta fashe, amma ba wanda ya rasa rayuwarsa ko ya jikkata. Ta ɓangaren jama'a, wani ɗan garin Marwa wanda ya nemi in saka yi su nansa, da na kira shi ta wayan taraho ga irin hirar da muka yi da shi, domin shi ganau ne ba jiyau ba.
Da wucin kilomita 3 ba daga bakin iyaka da Najeriya kenan. Wasu 'yan mata ne guda 2 suka zo, da aka gane cewa ya tana da wannan ababen fashewa a jiki, sai ta fara guduwa. Sai ta danna sai hanya ta tashi da ita. Ta ɗayan kuma ta fara guduwa tana, sai maharba ta da irin gargajiya din nan wannan bunduga na gargajiya.
Babu jami'an tsaro ne na kasar Kamaruko na kasar Najeriya a wannan bangare?
A wannan gari dai babu, sai dai a kusa da garin.
Ko cikin kwanakin bayan nan ma sai da waɗansu ƴan mata guda biyu, ƴan kunan bakin waken suka shigo garin Kwalfata a can jihar Arewa mai nisa akan jakuna domin su yi aika-aika. Amma ƴan banga da ƴan kato da gora suka gano su, aka far musu, sai suka tayar da gwamman da suka yi jigida da su suka fashe. Ko da yake an samu makonni, ƴan ta'addan ba a jin ɗuriyansu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, ko shi ne yasa ake ganin cewa an ci nasara a kansu. Ga Ibrahim mai yaƙi, masani ne akan makaman yaƙin ƙasa, ga fashin baƙin da ya mini.
Ɗan ta'adda yanzu an riga an tarwatsa su tsakanin Najeriya da Kamaru da Chadi, an samu nasara babba a cikinsa. Shi sa ka ga yanzu ba yanda za su fito, kuma kamar yadda da ka ji sun kama gari kaza, sun shigo sun kama gari kaza. Yanzu abin da ya shawar musu wannan shi ne yanzu wannan idan ƴan matan da suke kama su bugar da su, su sa musu wannan bamban su fitar da su. Abin da ya shawar musu kenan. Amma wannan yanzu ka ga shi sa Kamaru ta sa waɗansu waɗanda suke kiran su wai kamar committee da vigilance, ƴan gari ne da aka sa su suke kula da gari su har cikin daji, da sun ga irin ƴan matan da suna shigowa da basu san su ba, ko wani waɗansu aka tafi san su ba, su suke fara kama su, sun so mai musu tambayoyi kamar ma sojoji su yi kokan.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Mugaregade mai gina la memugunta to
gargade mai gina la memugunta
ni dai tsolo na Allah sarki kannan tsolo na la memugunta
gargade mai gina la memugunta.
To a gaida Muhammad Awal Garba. Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin kasar. Wannan na zuwa ne bayan rattaba hannun da shugaba Buhari ya yi ga kasafin kuɗin bana. Waɗannan ayyuka dai sun haɗa da gina gadoji, makarantu da kuma gyara hanyoyin da aka lalata. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Yayin da al'ummomin da hare-haren Boko Haram ya raba da gidaje ke ci gaba da koma garuruwansu da aka kwato daga hannun iminiga masu tada kai bayan, yanzu haka gwamnatin Najeriya ta malashi takobin taimaka waɗannan al'ummu ne ta hanyar gyara musu muhallansu da kuma tada komadar yankin arewa maso gabashin Najeriya. Wannan yunkuri ne tada komadar Made na fa cikin kasafin kuɗin bana ne da shugaba Buhari ya rattaba wa hannu cikin kwanakin nan, batun da ku hadimin shugaban ƙasar ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare Honorable Bayan Bafatil Hassan ke ma cewa
akwai ayyuka kamar gyaran hanya na glitching zuwa bazaman da kana ta zane dan abun nan sun husa shi wannan gadan. Akwai kuma daga micika zuwa gulag wannan matasa mu shiga. Akwai zinzuwa Mayo Balwa Numan wannan mata samu shiga. In ka zo bangaren lantarki ma na san akwai Yora Distribution Company ma ta samu shiga, ta samu wani kasafi na musamman. Akwai kuma ƙarasa ayyukan lantarki da na sani da ake da shi a wajaje guda biyar, da ƙoƙari da roƙo da shi sakataren gwamnatin tarayya Injiniya Babaci Jamila wanda ya yi wa shugaban ƙasa kuma aka samu shiga. So akwai ayyuka dukkan jihohin nan guda shida da wa'annan abun ya shafa. Ka san dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda duka jihohi na an kai. Akwai gera makarantu ana kan yin su. Akwai gera dukkan police station da yake wa na jihohi ana kokarin gera su saboda mu samu civil order. Akwai kuma abun nan na empowerment wanda ni ne ma ya tura na wakilce shi a jihar Amara wajen kaddamar da shi raba kayan wannan na tallafi ga jihohi ga waɗannan area da suka shafa.
To ko shin ina kwana ne game da wasu manyan ayyuka kama daga hanyoyin zuwa makarantu? Hai layo dai ga hadimin shugaban kasan.
Na farko Gombe Numan Yola Road Institute din nan yana da mutane musamman Gombe zuwa Kaltungo, wanda shi sakataren gwamnati ya yi kokari an sa su cikin wannan kasafi. Akwai geran hanyar Cham zuwa Numan wanda kaza sane da shi, wannan ma ya samu shiga. Akwai Yola zuwa Mobi, wannan ma ta samu shiga. Akwai Numan zuwa Jalingo. Akwai Maraba Mobi zuwa Micika. Akwai Gombe Numan Section B Section 2, wannan duk sun samu shiga hanyoyin manyan hanyoyi da za a gyara.
Wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummomin da kwato yankunan suke ci gaba da komawa tare kuma da yaba irin tallafin da suke samu a yanzu.
Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. Alhamdulillah mun gode Allah da aka samu nan shugabancin kasa daga lokacin da Muhammadu Buhari ya hau shugabancin kasan nan. Yan tare kayan baya an ragu, mutane suna ta koma gurarensu. yanzu har abin da ya rage banda madagal lakal gamma mutane mun cika hon maiha duk sun koma gidajensu. Ina godewa federal government matakali masakatarin gwamnatin mu na Najeriya Babashir. Abin da mu mutane mu anan shine bamu da hanya, bamu da ruwa, bamu da wuta.
Yanzu haka ma dai tuni majalisar dattawan Najeriya ta soma zama domin jin ra'ayoyin jama'a game da batun kafa hukumar kula da farfado da yankunan arewa maso gabashin Najeriya wato Northeast Development Commission. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu labarin bullar cutar shan inna a wata unguwa da ke cikin Maiduguri, amma ma'aikatar kiwon lafiya jihar ta ce zancen ba haka yake ba. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda na da ƙarin bayani.
Kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Dr. Haruna Michelle ne bayyana haka a wani taron manema labarai da ya kirawo don ƙaryata wannan batu. Yace tun a Disamban 2013 ne dai aka samu ƙwayan wannan cuta na ƙarshe a wani ƙauye da ake kira a jigin da ke ƙaramar hukumar Dambo a jihar Borno. Sai kuma na watan Yuni 2014 da aka samu a ƙaramar hukumar Samaila da ke jihar Kano, wanda yace su ne na ƙarshe. Kuma tun bayan wancan lokaci ba sake samun bullar wani ƙwayan cutar ba, ko kuma wani yaro da aka gano da shi. Yace an kuma cire Najeriya daga cikin jerin masu dauke da wannan kwayar cuta tun a watan Yunin 2015, kuma har izuwa wannan lokaci babu wani kwayar cutar da aka sake samu. Kuma wannan abu mai kama da kwayar cutar da aka gano a wannan anguwa na Abbaganaram yace ba cutar polio bane. Ga ma dai ƙarin haske da commissioning yayi game da wannan kwayar cuta da aka ce an gano a wannan anguwa.
Wato abin da ya faru shine an yi fiye da shekara ba a samu wild polio ba ko kadan. To shi wannan rigakafi da ake digawa a bakin yara, abin da aka gano a cikin kwatami din shine irin wannan kwayoyi wanda an riga an data karfin sa wanda yake cikin ainihin maganin rigakafi din shine wanda aka gani a cikin kwatami. To amma ko da shi din aka gani ba za mu zanna mu ce a ba komitin da shike wannan baya da karfi ba. Mun riga mun zagaya angon gaba daya gidaje 50,000 an riga an bincika fiye da 50,000 ba abin da aka tawar sofa. Kuma yanzu hakan da muke magana ana kai immunization a state din gaba daya, za a yi shi na kwana 4
don kada ya mutum sansanin yan gudun hijira fa game da wannan allura da kafi da ake gudana yanzu.
Wato masu gudun hijira musamman ma wanda suke camps, ba za ka samu mutum guda daya wanda bai samu immunization wajen su 10 ba. Su ne ma ka san daga an je ga su nan so sai a yi musu, su ne suka fi ma samu kula fiye da wanda suke cikin gari. Kodi kwa da muka je shekaran jiya da mai girma gwamna, duk yaran da suke cikin camp din dukkan su an riga an immunize din su.
Kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne yadda wanda ake ke gudana na daga allurar da kake ga waɗannan yara?
Allah da ikonsa bamu da matsala a yanzu, da shike gwamna yana taimako mu sosai. Partners namu ma sun tashi tsayin daka, masu aikin Ministry of Health da Primary Health Care Development Agency kowa ya tashi haikan, so aiki yana tafiya smoothly ba matsala ba.
Dan kai da wani shawara zaka bai wa mutane musamman ma iyayen yara dake da yara kanana zuwa hannunsu kuma ke zama a sasanin yan gudun hijira ganin cewa wannan yanayi ne na zabi?
Shawaran da zan bayar shine na daya, duk inda akwai masu gudun hijira kawo yaran su wanda baya jin dadi a duba a bashi magani, wanda rashin cin abinci ne a jiki akwai irin supplements da muka kai wanda za a basu.
Commissioner ma'aikatar kiwon lafiya da jihar Borno Dr. Haruna Michelle kenan ke bayani game da kwayar cutar polio da aka ce an gano a wata anguwa da ke cikin garin Maiduguri wanda kuma ke ƙaryata wannan batu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin amin.
Madalla a gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan birnin Washington na cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. A ƙarshen tattaunawar da nayi da Mrs. Monica Joshua mai gari, manomiya kuma ɗaya daga cikin matan Najeriya uku da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014 a gasar da ƙungiyar Oxfam ta shirya. Za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma buƙatun da ta miƙa zuwa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma, domin ya sa gwamnatinsa ta ɗauki matakin taimakawa da tallafawa da kuma kyautatawa mata manoma domin su ma a share musu hawaye. To amma da yake mun yi wannan tattaunawar ce kwana ɗaya bayan bikin karrama mata a duniya a cikin watan Maris. A wannan lokaci na nemi jin ta bakin Mrs. Monica akan mahimmancin wannan rana da kuma sakon da take da shi ga duka matan da ke jin ta yanzu haka.
Sako na shine kamar yadda na faɗa, mata su tashi su nemi yancin su, dan wayan su da suna taimaka kamar su external donors su zo su taimake mutane a kauyuka. Ba wai taimakon su ya tsaya a birane kawai ba.
Yawa, duk manomi ya san kirarin da ake yin noma, noma tushen arziki, kuma noma na duke tsohon ciniki. Kin tabbatar da cewa noma shine tushen arziki?
Noma shine tushen arziki. Domin a noma zaka samu abinci sai mutum ya ci yadda ya ga dama. Abinci kana da isasshen abinci, ba yunwa kuma akwai lafiya. Wanda na da yunwa shi yana da hushi sosai. Kuma abinci, ba abinci yanzu gidaje ba zaman lafiya, ya kuka. Kuma noman nan yana taimaka ma mata, domin maza yanzu sun bar training ma mata tun ba kauyuka ba. To mazan suna nan suna yawon su, mata na gona. To an samu abu za a taimaka a rike yara a sa su a makaranta.
Wani sako kike da shi zuwa ga gwamnatin Najeriya? Ga ki Monica kuma ga dama kin samu dama a wannan gidan rediyo na muryar Amurka. Menene sakonki, menene kiranki, me buƙatarki wanda kike so shugaba Muhammadu Buhari ya ji game da noma, musamman game da mata da suka kama aikin noma ga dangada?
Roko na ga shi shugaban kasa ya taimaka mana ma kanana manoma, ya ba su iri mai kyau, a ba mata taki, kada taki ya je a hannun maza, a samu mata ma a ba su taki, kuma a taimaka mana da abubuwan noma na zamani.
Kuna da matsalar samun hili ma na noma da kanshi, game da wannan me kike so shugaba Muhammadu Buhari ya sani?
Muna so shugaba ya sani cewa wannan gado da ana hana ba mata gona, cewa yayi abu a kan shi. In mace tana nan a cikin ƴaƴa, baba ya mutu, sai a ba mace gona ita ma kaman gado.
To muna godiya sosai Malama Monica da kika samu dama muka tattauna da ki, amma ban san ko akwai ta tambaya da kika jira in yi, ko wani ƙarin bayani da kike so ki wanda ban yi tambayar da ta baki dama ki wannan ƙarin bayani ba.
Ni nawon godiya ne ga wannan kungiya Oxfam, domin su suna bin ko kauyuka ne suna taimaka ma kasassun mutane. Then akwai taimakai daga waje, in sun zo sai a bar a babban gari kawai kaman Abuja ko Kaduna ko ina, amma kauyuka ba sa jin labari. Muna roka in abubuwa sun zo haka, a nima shugabannin da suna kauyuka, so that kauyuka din ne za su iya su mora abubuwan nan. Manyan mutane ne na karba su yi amfani da shi.
Watanmu dai kamar kullun, Allah ya sa masu wannan halin handama su daina, su riƙa bari ƙananan manoman yankunan karkara na cin moriyar irin wannan taimako na ƙasashen waje. Da kuma watan waɗanda taimakon ke bi ta hannunsu sun ji wannan kira na Mrs. Monica Joshua mai gari, kuma za su ɗauki matakin gyara da yin abin da ya dace domin ƙaruwar ƙananan manoma. Baki ɗaya iyakacin tattaunawar kenan da Mrs. Monica Joshua mai gari. Yanzu a madadinta da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai kuma an jima mu saki haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
A gaida Halima Jumrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ta fito ne daga Muhammadu Suleiman garin Riyya. Kace ya kamata shugaba Buhari ya dauki irin matakan da ya dauka akan kungiyar Boko Haram domin kawo ƙarshen tsagirar Niger Delta da ke son gugunta harkokin tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya saboda tsinken da karena shike tsure ma idanu. Sai kuma wacce ta fito daga Buba Mai Goro Gashuwa, kace ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya dauki matakan gaggawa akan tsagirar Niger Delta domin Najeriya za ta tsinci kanta a cikin ƙarancin mai da tsadarsa idan har kamfanonin da ke tono mun a yankin suka janye ma'aikatansu daga hakomai. Sai wata fito daga Mutawakkil Gambo Doko, kace hakika canzan salon da tsagirar Niger Delta suka yi na kaddamar da harharansu akan na'urorin hakomai abin tur da Allah wadai ne, da fatan gwamnati za ta dauki matakin ba sani ba sabo akan su. Shi kuwa Ilyasu Muhammadu Tungan Bako cewa yi wishin tsagirar Niger Delta sun fi karfin mahukuntan Najeriya ne ko kuwa su shafafu da mai ne, dan har yanzu abin ya kici ya kicinyewa daga dukkan alamu sun mai da wannan harka tasu kasuwanci. Da ƙarshe sai wata fito daga Sani Mai Langi-langi da Ango malamin makaranta Yauri, suka ce ya kamata shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tsoma bakinsa dangane da bada kuɗin tallafin noman shinkafar rani da aka yi wa jama'ar jihar Kebbi domin shukan su ta fara bushewa kasancewa rashin bada sauran kuɗin tallafin. Daga dukkan alamu rijiya ta bada ruwa amma guga ta hana.
To madalla a gaida Abubakar Janaidu, kafin mun rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Karan shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte, wanda aka fi sani da yawan barin baki, wanda hakan ya janyo masa yabo da suka ga bisa dukkan alamu shine ke kan gaba na lashe zaben shugaban kasar da ake a kasar sakamakon da ba na hukuma ba, wanda wata cibiyar nazari ta 'yan cocin Katolika ke tattarawa ya nuna cewa dan takaran dan shekaru 70 da haihuwa kuma tsohon magajin garin Davao ya ba tazara mai yawan gaske ga abokan karawar tasa. Yau da safe ne aka kashe wani mutum kana aka jima wasu uku rauni ta taba musu wuka a tashar jirgin kasa ta Birnin Munich da ke kasar Jamus. Rundunar 'yan sanda ta ce an kame wani matashin Bajamushi dan shekaru 27 dangane da wannan harin, wanda aka aikata shi a da misalin karfe 5 na safiya yau Talata a garin Grafing. A yau ne wasu magadan gari biyu na kasar Rwanda suke bayyana gaban kotunan kasar Faransa, inda za a tuhume su da laifukan kuntatawa bil'adama a sanadin kashe-kashen kare dangi da aka yi a can Rwanda a shekarar 1994. Waɗannan mutanen dai su ne Tite Barhirwa dan shekaru 64 da kuma Octavian Ingezi dan shekaru 58 da haihuwa. Ana zargin su da takarwa kai tsaye ne wajen kisan 'yan kabilar 'yan Tutsi har su 2000.
To masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC da sauransu na samun nasara a yaƙin da suke yi? Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya Mr. Mishar Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.